Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfarido kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 1 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji yadda wasu 'yan Najeriya ke fassara yanayin siyasar kasar a halin yanzu. Za a ji kuma rahoto kan wani mummunan hadarin mota da aka yi a jihar Taraba. Idan mun kada jihar Niger kuma za a ji irin taimakawar da Amurka da Faransa ke yi don samar da tsaftataccen ruwan sha. Kamar kowace ranar Juma'a da hantsi, Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. To amma da farko sai Hafiz Baballe ya gaya mana halin da ita kanta duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, barkamu da hantsi. An shirya teburin da za a ci abinci na shagali a shahararren otel din nan na Metropole da kuma hidimar rattaba hannu kan yarjejeniyar da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ada za su yi, amma duk tarukan guda biyu an soke su da gaggawa kafin tsakar ranar jiya Alhamis, wanda ya kawo ƙarshen taron nasu na biyu da shugabannin ƙasashen biyu suka yi. Shugaba Trump ya ce Kim yana so a dage dukkan takunkumin da aka sa wa ƙasarsa, kuma ba za mu iya yin haka ba. Trump ya yi wannan jawabi a taron manema labarai a Hanoi bayan da suka kasa cimma matsaya. Sun yarda su yi watsi da wani ɓangare babba na shirinsu na makamai masu linzami da muke so, amma kuma ba za mu iya cire duka takunkumin ba saboda wannan. Ya ce sun tattauna yadda za su lalata inda suke harhaɗa makamai masu linzami na Young Boy, amma abin rikitarwa shi ne wani ɓangare na uranium. A cewar Trump, Kim ya yi alkawari a lokacin da suke cin abincin dare a shekaran jiya da daddare cewa Koriya ta Arewa ba za ta sake gwajin makamai masu linzami ba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabancin Isra'ila a shekaru masu zuwa, yayin da yake fuskantar tabbatar da laifi a kansa da za a yi a shari'ance kan zargin cin hanci da rashawa. Kada ku yarda da duk waɗannan, Netanyahu ya faɗa wa mutanen Isra'ila a lokacin da yake yi wa ƙasar jawabi a talabijin jiya Alhamis. Amma ya rage gare ku, ba wai ya rage ga ma'aikatan gwamnati ba, ba wai ya rage ɗakunan yaɗa labarai ba na gidan talabijin, ba wai ya rage wa masana ba akan wannan lamari ba da kuma 'yan jarida. Yana tunatar da abokansa da makusantansa, shugaban Amurka Donald Trump. Netanyahu ya kira shari'ar da ake a kansa bita da kullin siyasa ne. An samu ci gaba a tsawon shekaru biyu da 'yan sanda suka yi suna bincike. Attorney General na Isra'ila Abichai Matbilt ya ba da sanarwar shirinsa na bayyana samun Netanyahu da cin hanci. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an Somaliya sun faɗa wa muryar Amurka cewa motoci biyu makare da bama-bamai sun tarwatse a Mogadishu, babban birnin ƙasar, a jiya Alhamis da daddare, inda ya kashe mutane 15. Bam na farko ya fashe ne kusan bayan ƙarfe 8 na dare agogon ƙasar a lokacin da mota makare da bama-bamai ta fashe a ɗaya daga cikin titunan babban birnin ƙasar da aka fiye yawan zirga-zirga, wato Makka Al-Mukarrama Road. Shaidu sun ce mutane da dama suna zaune a wajen otel ɗinsu da kuma gidajen cin abinci a yankin lokacin da bama-baman suka fashe. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kasa cimma matsaya jiya Alhamis akan ko ya yi amfani da shawarar da Amurka ta gabatar ko wadda Rasha ta gabatar wajen neman mafita a rikicin Venezuela. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya mai mambobin ƙasashe 15 ya jefa ƙuri'a wasu daftari biyu daban-daban. Ƙudurin da Amurka ta gabatar da ta samu goyon baya da yawa daga mambobin kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma Rasha da China suka dakatar da shi yayin da kudurin Rasha ya samu ƙuri'u hudu. Tashin hankali da ake yi tsakanin India da Pakistan ya kai ga ɓangarorin biyu sun shiga amfani da sojoji wajen tauna tsakuwa a wannan rigima da ta biyo bayan wani harin ta'addanci da wata ƙungiya da ke Pakistan ta ƙaddamar. India ta zargi Jaish-e-Muhammad da kai harin ƙunar baƙin wake da mutane da dama suka mutu a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India a farkon wannan watan, wanda ya halaka sojoji kusan 40 na India.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To ci gaba da jin fassarar da 'yan Najeriya ke yi wa siyasar kasar halin yanzu, bari mu kada jihar Katsina inda wakilinmu Sani Malumfashi ya hada mana wannan rahoton.
To hakikanin gaskiya wannan al'amari na zaben nan da aka gudanar a nan Najeriya na shugaban kasa ya ba wa mutane mamaki ta fannoni daban-daban. Ga shugaba wanda yake kan gado wanda aka sake zabansa, ga kuma ɗan takara na jam'iyyar adawa, dukkansu musulmai ne, amma sai gashi ana gani bayyane ko kuma wasu mutane na maganan cewa an yi amfani da kuɗi a irin wannan mawuyacin hali. Amma duk da haka sai kasance cewa Allah cikin ikonsa sai wanda ake ganin cewa ba a fito da kuɗi an yi abubuwa da su na jin ra'ayin jama'a ba. Shin me ya sirrin wannan abu? Dan cikakken bayani ya sanya na fara da malami Imam Sale Dan Kano. Me ya kawo wannan al'amari?
Assalamu alaikum warahmatullah. To wannan al'amari kamar yadda ka kai bayani, Allah madaukakin sarki dai shi yake ba da mulki ga wanda yake so, kamar yadda ya fadi a cikin suratul Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, har zuwa aya Allah dai shi yake bada mulki ga wanda yake so, kuma shi Allah baya shawara a cikin ikon shi da tasarrufin al'amuran shi. Saboda haka kuma shi ke sanya karbuwa a cikin zukatan bayi, yasa bawa ya karbu, wannan aikin Ubangiji ne. Kamar yadda ya tabbata cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsare gaskiya ya kiyaye bin Allah, to Allah yakan sanya soyayyar shi ya sanar da mala'ika Jibril farko, ya sanar da mala'iku su so shi, sai ina son wane, ka sanar da mala'iku su so shi, in suka so shi sai kuma ya watso soyayyar a duniya, to bayi da halittu duka su kaunace shi, ba sai yayi amfani da kuɗi ba, ba sai sun kwaban shi, Allah madaukakin sarki zai tara mishi jama'an da bai tsammani. Wannan al'amari daga Allah ne.
Imam Sale Dan Kano, to koya 'yan siyasa ke ganin wannan lamari? Na sami wani tsohon dan siyasa.
Sunana Alhaji Sani Labaran. Magana na gaskiya, duk mutumin da yake siyasa in ya rike gaskiya to zai samu taimakon Allah, saboda ita gaskiya ita take kai mutum ga inda bai zata ba, kuma za ta kai ka wani matsayi da Allah zai dauka kaka. To ina ba ƴan siyasa shawara su yi tunani, duk abinda za ka yi ka rike gaskiya to Allah zai taimake ka, ba magana ne na kuɗi ba ko magana na cewa kai ne wane, to ba shine ba, amma ka rike gaskiya to wannan Allah zai baka rinjaye akan dukkan abinda ka sa gaba insha Allah.
To ƴan kasuwa yaya suke ganin al'amarin?
Sunana Ado Aliyu Di Habibullah. Darasin da na gani ta wannan, ƴan Najeriya sun dawo daga rakiya kudi yanzu, suna neman yancinsu kuma suna so a yi musu aiki a ƙasarsu. Da shugabanninmu sun fito da kuɗi, 'yan Najeriya sun sami kuɗi ta hanyarsu, amma ba wuta, ba ruwa, ba ilimi, ba aiki, yaranmu sun taso ba makaranta, sai dai mu tura su Ghana, mu tura su Sudan, kamar Sudan kasashen talaka irin wanda Najeriya ta fi su. Allah ya kawo mana mai gaskiya ya ce to bari ya rike kuɗin ya mana aiki da shi, ya ba mu makaranta, ya ba mu ilimi, ya ba mu ruwan sha, ya ba mu wuta, ya ba mu, kuma shi ne gaskiya 'yan Najeriya kuma talaka sun gamsu da wannan tafiyar wannan mutumi, sun tabbatar ba zai cuce su ba, shine kawai bambanci.
Alhaji Ado Dan Kasuwa.
Sunana Usman Abba Ibrahim. To yadda wannan zabe ya kasance, ita yanayin siyasa ce da ta juya yanzu kan magiya waye, sun talaka ya gane gaskiya al'amari a Najeriya, so don haka shi yana da kibla yanzu wurin ganin wa zai saba ya tafi mai da al'amarinsa, so shi yasa ka ga zabe ya juya haka. Baya ganin kuma koda suna tare akwai ai dole dai ya fada ko da yake wani yana ta zari ido yana ja to amma kuma shi Allah ba mai dole duk yanda al'amari yazo haka Allah ya kaddara maka kuma sai kuma kowa sai ya dauki hukumi duk al'amari na mulki kowane irin abu kake bu a doren kasa aya ce Allah ya ga mana ko babu wani abu shi mulki nashi ne kuma shi wani abu ne daga cikin sufofin sa kuma shi yake bada ga wanda yazo a lokacin da ya ga nama kuma so ba karfin ka bane ba kudin ka bane ba wayan ka bane ba dabarar ka bane ba ilimin ka bane ba wani abu bane wallahi Allah ya ne so kuma gace zaka wannan kai jayayya da Allah kuma sai ka kyau hala baka samu ba
Shehu Abba wani mai fashin baki game da harkokin siyasa a Nigeria Sanshi Mulfashi murya Amurka daga Nigeria
to a gaida Sani daga Katsina kuma bari mu kada jihar Koko Kudu maso gabashin Nigeria mu ji yadda ake fassara al'amarin kuma a can Alfonso Ikorigwe garika
har ila yau ra'ayoyi mabambanta na ƙara bayyana kan zaben shugaban ƙasa da aka yi musamman a yankin Kudu maso gabashin Najeriya inda wasu suka sheda wa muryar Amurka cewa
I feel a sense of despondency. I feel that this country is not worth working for or dying for. I feel that this country is not giving us any hope to be serious. I have lost confidence.
Wani shahararren marubuci Dr. Aman Zobi kenan na cewa ji nake na cire rai ji nake kasar nan bata kai ayi mata hidima ko sadaukar mata da rai ba ji nake kasar nan bata ba mu wani fatan kasancewa masu kishinta ni na daina yi wa Najeriya kallon kasa mai kima saboda bamu damu da halin da muke ciki ba shin ya wani zai zo ya murƙa zaben da wani ya ci kuma mu ki ce wani abu muke daukar wani matakin da ya kamata wato mun amince da hakan kuma shikenan ba wani laifi sai mu ci gaba da rayuwar mu yanzu ya zai wani ya tashi tsaye ya samu mafita da irin wannan yanayin mutane ba za su tashi tsaye ba abinda za su yi shine za su zauna su nemi hanyoyin kauda zabin al'umma a kowane lokaci kuma sai mu amince mu ce hakan shine zabe haka ne za mu ci gaba ba kasar da za ta samu ci gaba da irin wannan yanayin
sunana Emmanuel Walata daga Ajah State zaben nan wallahi yayi wallahi zaben yayi kyau kana sanin ci gaba da aikin da shi yana yi duk da zaman lafiya da dama muna so da barayi da suna garin nan suna kwace mana kudi ya kawo mana duk kudin mu baya kuma
We still have a long way to go because a lot of things didn't go well in the election. People came out to vote, at least from my own area. Though the officials of INEC didn't come out on time.
Kenan kalaman Udochukwu Chinedu wani mazaunin Enugu inda yake cewa muna da sauran aiki saboda abubuwa da yawa ba su tafi daidai da zaben ba. Mutane sun fita zabe a inda nake ko da yake jami'an hukumar zabe ba su zo da wuri ba kuma abubuwa da dama sun faru a ofisoshin hukumar zabe bayan an gama zabe abubuwa da suka sabawa ainihin zabin jama'a. Amma mun gode wa Allah don kwanciyar hankalin da aka samu a nan yankin Kudu maso gabas lokacin zaɓen. Akan wannan ne Dr. Hagla Okorie wani mazaunin Abaya dora da cewa
Yeah, we are some pamphlets giving out to INEC officials in order to scale the process. So the process indeed was scaled for the advantage of the ruling party.
Yace akwai tsarin da aka bai wa jami'an hukumar zaɓe ta INEC don su karkata akalar zaɓen. Kuma haka suka yi don jam'iyya mai mulki ta amfana. A takaice dai an tabka kurakurai da dama a zaben. To ko me kakakin hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta Malam Aliyu Bello yace akan zargin cewa hukumar ta hada baki da jam'iyyar APC mai mulki don tabbatar wa jam'iyyar nasara a zaben.
Ai da jin wannan kasan babban karkara shi ne korafi ne zargi ne mara makama da mutum tushe. Domin ai aikin hukumar zabe ta yi shi ne akan kowa kuma duk rufuna ba tare da an ware wata jiha an ce za a yi wannan bambanci da nasara ba. Babu wannan lamarin gaskiya ko zabe zargi ne ko rashi ne ko mara tushe
Alfonso Sokoriwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
to a gaida Alfonso daga batun siyasa kuma bari mu dubi na jin kai inda a jihar Taraba akai wani mummunan hadarin mota kamar yadda za a ji wannan rahoto da wakilin Ibrahim Abdul Aziz ya hada mana
kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar Wannan mummunan hadarin ya auku ne lokacin da waɗanda ke cin kasuwar ke magokarin tarewa inda wata babbar trailer da ke dauke da shanu ta kauce akan shatalatale wanda nan take kuma motar ta kife akan jama'a ga ma da ta bakin jami'in hular jama'a na karamar hukumar Ado Kolan wanda kuma da shi ake aikin ceto
kana magana da jami'in yada labarai ne na karamar hukumar kasar a Taraba. Mutum biyu sunana Muhammad Sallah. Yau ranar kasuwar Garba ce da ya akwai manyan motoci masu nemo shanu kuma da mutane suna hawa kai suna jin bela kamar dai sun cika su mota din a saman shanu. To ta fito da Garba ce da ta zata yanka da hanyar Ukari. Sai ta mutane Sallah ne zuwa sabon gida zuwa can wuraren Ukari. Ta zo daidai wannan junction kawai sai control ya gagara. Sai ta kwanta a gefe guda ana da sun sabin da mutane da dama sannan kuma yanzu a yanzu da kowanne ake rakulowa wani hannu a kare wani kuma kafa a kare wadda a turis kafin ne yanzu ke gwarin ceto da ma suna kai su asibiti na zuwa suna dawowa. Wata babban mota ta zo domin ta daga wannan mota amma abu ya gagara yanzu ana tuna bara da sun yadda za a yi a daga wannan mota don a san irin asarar da aka yi da kuma irin rasa rai da aka yi da sauran bayanai.
To an samu asarar rayuka kenan.
Ana zaton haka domin gaskiya ce shagin da mutane da dama a ƙasar din wadda dai an ga kulogo ya su kan wadda kafa a kare hannu a kare da kuma a mummunan rauni masu dama.
Kawo yanzu tuni hukumar kiya hadura ta Najeriya wato Red Safety Ajah ta tura jami'anta domin kai dauki kamar yadda babbar jami'ar hukumar a Taraba Mrs. Anne Marja ta shaida min ko da yake ta ce kawo yanzu ba ta da cikakken alƙaluman waɗanda suka rasa rayukansu a wannan mummunan hatsarin.
To ni ma yanzu kenan unit commander din ya aiko message amma nasu muna da akwai zebra akwai ambulance akwai mota kuma guda daya to ya ce ya mobilize staff ya ce min sun yi mobilizing army da some policemen who are assisting them amma suna so su daga motan da party din ne yanzu sai kaman ya taho da gudu ne to da yanzu sai yi kwana kuma sai bai iya ya negotiating kwanan da kyau ba motan da party.
Koma da menene in yi magana kan ce tafiya sannu sanarwar kwana nesa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To bari mu a gare Ibrahim dai, to bari mu kada jihar Niger inda Amurka da Faransa ke taimakawa da samar da tsaftataccen ruwa. Mustapha Batsari gare ka.
Kasashen Amurka da Faransa sun ba da gudunmuwar dalar Amurka miliyan 74 domin samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'ummomin da ke zaune a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A wani taron manema labarai Amina, kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Niger Alhaji Mamman Musa ya ce kasar Faransa ce ta bayar da mafi yawan kudaden wato dala Amurka miliyan 66 yayin da ita kuma kasar Amurka ta bayar da miliyan 8 bisa la'akari da yadda gwamnatin jihar ta yi kokarin inganta samar da ruwan sha a manyan biranen jihar kuma tuni har an fara aikin samar da ruwan shan da waɗannan kuɗaɗe.
A yanzu da nike maka magana wayannan mutane sun shigo mina suna nan suna aiki.
Aikin me za a yi da kuɗi?
Aikin da za su yi za su duba area da muka samu kalubale a cikin ayyukan da shi gwamna yi za su kuma ƙara domin su za su aikin ba kuɗin za su ɗauko su ba a jiha ba su za su monitor yadda za a kashe kuɗin a cikin shi muna gani area da babu pipe Amina da Kwantagora da kuma Bidda za su sassa mana su akwai kuma muna expecting wasu water treatment wanda bamu da shi wanda mun riga mun ba su report za su duba za su za su zaba wanda za su sa akwai kuma dams namu takwai da yake bamu ruwa za su duba in akwai need a kara dam za su kara mana.
To akan wannan al'amari dai naji ta bakin wasu mazauna birnin Mina domin sanin ko suna samun ruwan pompon a yanzu.
Sunana Yusuf Ladan, MI Wushishi, Mina. Muna samun ruwa gaskiya gurgudu da can baya shekarun baya da suka biyu da aka fito mukan samu ruwa so dai a sati ranar Lahadi amma yanzu daga baya-bayan nan ya kasance muna samun ruwan so biyu so uku yanzu kusan kullun ana samun ruwa gaskiya kuma da karfi.
Ranar Mahmud Abdullahi nan boso locust amma har yanzu ba mu fara samun ko ba.
Kana ne ba ku da pompo?
Akwai pompo a kasa wannan ma ba mu ga ruwan ba.
To wannan ruwa kuke amfani da
shi? Muna sayar ne.
Sunana Aisha daga unguwar Ketaren Gwari dake nan cikin garin Mina.
Kuna samun ruwan sha?
Eh gaskiya mukan samu ruwan sha na pompo a mako so guda a cikin kwana akwai so da yake ka mana kuma shine ranar talata.
Gwamnatin jihar Niger dai anata gefen ta ce ta kashe naira miliyan 300,000 wajen kokarin samar da ruwan pompon a wasu manyan biranen jihar da suka hada da Mina, Bidda da kuma Kwantagora. To amma duk da wannan ga alama har yanzu da sauran aiki bisa la'akari da yadda al'ummomin da ke zaune a wasu sabbin unguwannin manyan biranen jihar suka dogara ga masu sai da ruwa na jarka ko kuma ruwa mara tsafta, al'amarin da ke zama barazana ga lafiyar jama'a. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustafa, kafin mu ci gaba ga wannan. Gaida ala yanzu kun bar mu dan zakuda gefe guda, Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da matashiyar nan mai suna Maryam Laushi, wadda ke cikin kungiyar matasan da suka yi fafutukar ganin an sanya matasa cikin harkokin siyasa sosai. A shirinmu da ya gabata, Maryam ta yi bayani akan yadda suka kai ga cimma wannan nasarar. To yanzu dai gashi an yi babban zabe a Najeriya, an kuma gama lafiya. Akan haka ma na tambayi Maryam, shin wani kira za ta yi ma waɗanda suka samu nasarar lashe zaɓe, musamman 'yan majalisa masu yin dokoki a Najeriya? Sai ta ce,
yanzu ina so musamman maganar mata, saboda mata a Najeriya ana ɗan ci musu mutunci. Daga abubuwan da muke gani, waɗansu mata ba su da kuɗi, ba su da komai, za a kore su daga gidan miji, ba wurin zama, an kwace yaransu. Ko kuma mace ta je tana neman inda za ta zauna a hana ta. Abubuwa da yawa da ya kamata, kamar dukan mata da ake da bai kamata ba, wasu mata ma suna mutuwa a cikin wannan matsala. Ya kamata su fara tunanin dokokin da za a saka da zai hana mutane yi wa mata irin wannan mulakanci, saboda in suka sa doka a kai, zai zama cewa ya zama harkan ko 'yan sanda za su iya su shiga magana din. Ya kamata a yi tunanin ma yara su almajirai da suke kan hanya, ya kamata a san yadda za a yi da su. Iyaye su daina haifan yaran da za a tura su kan hanya suna roƙo, kuma a sa su shiga makarantu su gyaru, saboda mutane su koya abu kuma ƙasar nan ya gyaru.
Ai, ana yawan faɗi a ce mata su ma suna da haƙoƙinsu. Shin ya kike ganin wannan batun, haƙoƙin akwai su ko ku a littafi kawai suke?
Ito, akwai rights ɗin mata, amma matsalar shi ne ba a su rights ɗin.
Ba a kara haƙoƙin.
Rights ɗin suna nan, amma 'yan sanda ba su bi su san yadda za su yi su taimaki mata. Kamar yanzu a Najeriya, ai in a ce aka yi, kamar yanzu na ce aka mata doka, tana da izinin da za ta iya ta ce za ta je wurin 'yan sanda, kuma wanda ya mata duka ya kamata a kama shi. Amma yawanci mata in suka tafi wurin 'yan sanda, sai su ce masu ba abin da za su iya su taimake su. Saboda haka akwai abubuwa da yawa, ko fitowar mata takara, mata da yawa da suka fito an hana su yi.
Kina gani an hana su yi ne ko ko dai ba su samu nasara ba ne?
Na haɗu da mutane da yawa, akwai wanda suka samu nasara, akwai wanda kuma ba su samu ba. Akwai wata ma da na sani, ta ce za ta fito, aka zo aka ce mata ba za ta fito ba, sai da ta canza jam'iyyanta.
To su kuma mata, wani hanyoyi ne kike gani za su iya magance waɗannan matsalolin?
Dama to ni mata, abubuwan da ya kamata mu ba zai yi mu je muna ihu, wanda ba za su ji mu ba in muka je muna ihu. Ya kamata mu gane ƙarfinmu a wayansu wurare, yadda za mu kawo dalilai masu amfani. In muka ga wa'yansu da suka fito takara da su, muka fito wasu za su filin aiki da kyau. Ya kamata a hankali muna ma mutanen da suke unguwanmu da iyalin mu irin maganganun nan, saboda su gane wa ya fi amfani. Saboda haka in suna yi suna koya ma yara a hankali, za a zo a koya daga baya. Ba kowa zai zo ya ji magana din ba, amma a hankali ake sai wata rana in Allah yarda za a samu a ga cewa yara sun koya, kuma waɗansu mazan ma in aka ci sa'a za su ji su gane.
Wani irin kira ko wacce irin shawarori zaki ba mata?
Ya kamata mata su haɗa kai. Kusan rabin ƙasar nan mata ne. Saboda haka ya kamata mata su haɗa kai a abubuwan da ya shafe mu. Ya kamata a riƙa koya ma yara abubuwan da ya kamata tun suna ƙanana, akan ma fitowa zaɓe, akan shiga jam'iyya, mutum ya zaɓi jam'iyya ya shiga, kuma a yi amfani da jam'iyyan ai abin da ya kamata mai kyau ma wa'ansu ma kowa ma a gasar nan namu.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar ta Maryam Laushi da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Gai da innar su Ibro, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BYU Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a Goma Sikare. Ina taya General Muhammadu Buhari, muna taya shi murnar lafiyar zaɓe da aka yi, kuma Allah ya ba shi iko aiwatar da abin da ya faɗa. Ba wanda suka faɗi zaɓe, Allah ba su ikon jimrewan faɗuwan da suka yi. Idan faɗuwa yana da zafi, Allah ba su jimrewan faɗuwa. Kuma shi Allah ya taya shi riko ya yi aiki tsakanin shi da Allah abin da ya faɗa duka, Allah ya tabbatar ya shika. Assalamu alaikum, sunana Usman daga jihar Adamawa a Goma Sikare.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Comrade Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Hakika muna godiya da farin ciki da zaɓin shugaba Muhammadu Buhari a karo na biyu domin shugabantar Najeriya. Tabbas muna mashi fata na alkhairi domin samar da ci gaba mai ɗorewa ga ƙoƙarin adalci ga kowanne sashi. Na gode sashin Hausa na muryar Amurka.
Assalamu alaikum muryar Amurka, da magana Ibrahim Umar Rijiyar jihar Lagos Nigeria. Ina mai kasakon godiya na da talakawan Nigeria da yawancin da sauran mutanen Nigeria gaba daya da suka mai gida Buhari. Ubangiji Allah ba shi ikon ci gaba da aikin da ya fara. Ibrahim Umar Rijiyar jihar Lagos Nigeria.
Assalamu alaikum muryar Amurka, daga Alhaji Maniyo dan uwa mai Allah na garin Jigawa. Ina jinjina mu ƴan Najeriya, ƴan Arewa maso yamma, da kun ka dage kun ka ba General Muhammadu Buhari ƙuri'a, to haihuwa ta yi amfani kuma yawa ya yi albarka. Kai ko General Muhammadu Buhari, mu ne maka fata ta alheri ka dubi da kyau, so kai kishinka suka baka kwara ta arziki. Ubangiji Allah ya baka ikon kula.
To yanzu kuma ga Hafiz Baballe da labaran duniya, amman fa a takaice.
An shirya teburin da za a ci abinci na shagali a shahararren otal ɗin nan na Metropole da kuma hidimar rattaba hannu kan yarjejeniyar da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da za su yi. Amma duka tarukan guda biyu an soke su da gaggawa kafin tsakar ranar jiya Alhamis, wanda ya kawo ƙarshen taron nasu na biyu da shugabannin ƙasashen biyu suka yi.
To ban katse lamarin ka ba. To, na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniya mana wannan lokacin Jim Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.